sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masaurare assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Murtala Faruk san yanne ne tare da Mahmud Ibrahim Kori da sauran abokan aiki muke farin ciki kasancewa da ku. A wannan shirin na daren yau Lahadi 30 ga watan Afrilu shekara ta 2023. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kallabi. Amma kafin nan bari mu koma da labaran na duniya tukunna.
A Najeriya yayin da iyayen yaran ɗaliban da ke karatu a ƙasar Sudan ke dakon hukumomin ƙasar su dawo da ƴaƴansu gida, kungiyar tsafin ɗaliban da suka yi karatu a Sudan ta gudanar da addu'o'i na musamman a Kano domin neman Allah ya kubutar da ɗaliban na Najeriya daga tarzomar da take wakana a can ƙasar Sudan. Naibin limamin masallacin Juma'a na Alfarkan da ke birnin Kano Dr. Umar wanda ya jagoranci taron addu'ar ya buƙaci hukumomin na Najeriya su ƙara ƙaimi wajen sauke nauyin da ke rataye auyen suna kubutar da ɗaliban. A shekaran jiya Juma'a ne hukumomin Najeriya suka yi jigilar ɗaliban nasu da ke karatu a ƙasar ta Sudan zuwa kan iyakar ƙasar da Masar a wani yunkuri na kwashe su zuwa gida Najeriya. Rahotanni na nuni da cewa kusan ɗaliban Najeriya ne kawai suka rage a ƙasar Sudan tun bayan da ƙasashen duniya suka fara kwashe ɗalibansu bayan da tarzoma ta ɓarke a ƙasar. Batun yancin 'yan jaridar Amurka da ke tsare a ƙasashen duniya daban-daban shine ya mamaye jawabin shugaba Joe Biden a yayin taron liyafar cin abinci na ƙungiyar wakilan kafofin yaɗa labarai na duniya da ke ɗauko rahoto daga fadar shugaban ta White House. Shugaban ya bayyana damuwa kan yadda wasu gwamnatocin ƙasashe ke ci gaba da cin zarafin 'yan jarida da dama. Muna aika sako ga duniya a sani cewa cikakken 'yancin 'yan jarida shine 'yancin al'umma. Da haka 'yanci da huriya ga kafofin labarai baya nufin kiyayya a cewar shugaba Joe Biden. Shugaban wanda ya isa wurin taron liyafar bisa rikir mai ɗakin sa Madam Jill Biden ya yi ganawar sirri da iyalan Evangelist Kobik, wakilin mujallar Wall Street Journal wanda ke gidan kurkuku a ƙasar Rasha tun a watan jiya na Maris. A ci gaba da bada bayanan yau da kullun da ma'aikatar tsaro ta Burtaniya ke fitarwa game da mamayen da Rasha ke yi wa Ukraine, ma'aikatar ta ce hukumomin Rasha na ɗaukar tsauraran matakan ladabtarwa a kan dakarunta. Rahoton da ma'aikatar tsaron ta Burtaniya ta wallafa a shafinta na Twitter ya nuna yadda kwamandojin Rasha ke sanya dakarunsu a tantuna na ƙarƙashin ƙasa waɗanda aka yi wa rufin kwano kuma ake yi wa laƙabi da Jin Dance. Rahoton ya ce akwai rahotanni da dama daga dakarun na Rasha da ke cewa an sanya su a ƙarƙashin Zidane saboda dalilai daban-daban, ciki kuwa har da yunkurin fita daga aikin soja da kuma waɗanda aka kama da laifin shan barasa.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Hausa sun ce jinka ya fi ganinka ko?
Haka.
Sunana dai Hafsat Abubakar Garba Sa'id. An fi sani na da sunan Hafsa Muhammad Ahmad Marshall ko kuma Hafsa Abdulwahid.
Kallabin shirin ta wannan makon, ɗan uwana mata, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a shirin kallabi, shirinmu na kanmu daga mu sai mu faɗa abin da ya dame mu da nemo mafita. Shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da mata ke bayarwa a ci gaban al'umma, ƙalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Wanda hira da kallabin shirin ta wannan makon, abin da ya ɗauki hankalin shirin kuma a yau shine batun auren wuri, wata matsala da jamhuriyar Nijar ta yi ƙaurin suna a kai a jerin ƙasashen duniya. A Najeriya kuma akwai batun yawan sace-sacen ƙananan yara da yake ba a jima da kammala azumi ba shirin na yau ya karbi bakuncin kwararren likita wanda ta yi bayani kan amfanin azumi ga lafiyar bil'adama kada ku nisanci tasha domin ji ya fi sako kafin mu kai ga jin labarin rayuwar kallabin wannan makon bari mu faro takwan da batun yi wa yaya mata aure da wuri a jamhuriyar Niger wata matsala da ta dauki hankalin kasashen duniya sabili da illata ga rayuwar ƴan matan da kuma gidan da za su kafa a wata hira da murya Amurka Madam Coco Fatuma shugabar hadakar kungiyoyin mata ta yi karin haske kan wannan matsala da kuma yunkurin da kungiyoyin mata ke yi na shawo kanta
mu kungiyoyin mata koko da nake yi biskan wannan al'amari na kare hakkin yarinya karama a biskan fannin alimi ba hana bane nake yi tai aure kuma ba hana bane nake yi amma yarinya aure ina son in sanar da al'umma ta mu ta duniya duka da kuma matuƙa ta kafin Niger da biskan yanayin da ke faruwa Oke, yau tukuna mu abinda muke yi horar da muke tukuna. Sai mun horar da uwaye, mun horar da su kankansu yara kankana. Mun horar da al'umma abinda muke cewa sensibilization. Mun ke wakana armanan aka yi shi a cikin shekarun da ake ma yarinya karma. Yarinya a da wa da ya gai an mata alimi sai a yi abinda muke cewa kame. Sai gani da a yi ta diya mace. Sai ga an ce na kama ma dana yarinya kaza. Kaga ni ko kenan kaman nan da ake in lokaci ya kai ana gayyata abun almi da ake yi wanda ba a kai ta ba ta tare gidan miji zata je gidan su rikai ko gidan babayya ta zamna har lokacin ta ya kai sa'annan a kai ta gidan miji amma yanzu a wannan lokacin sai mutane suksa cece ku ce takun takun cikin harka kenan a shekara 11 12 sai a mayar ya almi da kaje dakin tako yaran yanzu sun riga sai balaga da gaugawa ban san ba abincin da suke ci ban tabarakallah yanzu kaga yarinya yar shekara 10 tabarakallah masha Allah ta kai gare ni ni ne shekara 50 da wani abu ka gani ko kenan ta riga ita ta koshi kenan da an ka digira miji wuci za ta dauka cikin nan ta dauka bat ta iya ida shi sai cikin wahala ta je za ta wurin aiwa wurin nakuda ba ta iya aiho da wannan da kan ta aiho da shi ta wahala mu da ni a lokaci na ma wallahi sai kai sati kana na urcikin daki babu abin da ke samu kuma ka aihu lahiya babu hushi babu wani abu amma yanzu di ba ga zamanin ganin yanzu di yarinya ta yi kaji an ci an mata sai zare wannan ke kai mu ga illan yoyin hitsari yau masha Allah di ba ga wadiya mata a kasan Niger suke wahala buskan yoyin hitsari ka di ba ga wadiya mata ke wahala buskan sai zarin da ake ma mata face wannan sai zarin daga baya kuma wata illa ce za ka an garge mace kin aihu daya biyu uku sai a ce wai shikenan aihuwa ta tsaya ga iya uku an tsaya ta fuskar sai ganin ba ta wuce uku ko hudu ko shi ba kare miki da da muka aihu masha Allah ni sai na aihuwa shida yana na gaba na sun yi 7 8 9 12 uwayen mu to yanzu shi ban duniya kaga an yi aihuwa na yaya babu mu abinda muke kawowa horar da muke yi mutane su gane ba wannan fannin ba na mu hana almi bane ba almi lalle yana da muhimmanci dole a yi shi amma a yi cikin hanyoyi a yi cikin ka'ida a yi cikin abin da zai sa kowa ya ji dadi ya wadatar ba a yi ame ba kuma a kuma ana oyo-oyo kai na yanzu tarbiyyar iya san mace da namiji abu ne mai wuya a wannan zamanin da muke ciki kaga a da da mazan da matan kowa na da hankali da mazan da matan duk muna bin biyayya uwayenmu muna bin tarbiyyar da uwaye suke bamu babu ruwan mace ta kai shekara nawa a gidansu ba ta kula da namiji ba namiji kai shekara nawa bai kula ba yanzu zamani ya bata kuni wannan talabijin da muke gani wannan resources da muke gani wannan internet da muke shiga Allah kulma wannan cudaya da suke yi shi ma wata illa ce to shi yasa kaga yanzu horar da diya mata da diya maza yake kawo mana matsaloli ban mu iya rikon su da yadda kamata mu rike su kuma mu kanka mu uwaye muna da laihi menene laihin mu mun riga mun sawartar da mu ga zamani mun sawartar da diyan mu ga zamani paske duk abin da kaga diya mace za ta yi ke uwa sai ka ci ai zamani ya kawo shi kenan bai cancanta ba mu kanka mu uwaye mu sa wannan cikin kanmu tarbiyya da mun ka dauko ya kamata mu horar da diyan buskan wannan tarbiyya ta kirki tun a gida ake koya ma yaro tarbiyya ni sa sano sani ba sai yaro ya taimaka makaranta ba
mu ci gaba da bin diddigin wannan lamari domin neman sauyi da ba waɗannan ƴan mata damar zama kallabi wata rana. Bari kuma mu nufi makwabciya Najeriya, inda anan kuma ake fama da yawan sace-sacen ƙananan yara. Waɗansu lokutan ma mata ke sace su, su kai su waɗansu garuruwa su sayar da su domin neman abin duniya. Ganin yadda wannan batu ya ɗauki hankali a ƙasar, ya sa murya Amurka kiran wani taro na musamman domin musayar miyau kan yadda al'umma za ta ɗunguma wajen yi wa wannan bala'i iyaka. Maryam Mamman Nasir, shugabar wata ƙungiya mai zaman kanta da ake kira Arewa The Way Forward Initiative, ta yi tsokaci a kan wannan batu.
Al'amarin sata yara a ko'ina a duniya ba ƙaramin laifi ba ne ba. Ka ɗauki yaro daga gaban iyayen shi, ka sace shi ba da sanin su ba, ka jefa su cikin halin ƙaƙani kayi, saboda kawai kana so kai ka cimma wani burinka ko wata manufarka, ba daidai bane ba. Kuma a ƙasashe da suka ci gaba, wato wannan ba ƙaramin hukunci ake yankewa ba. Unfortunately mu a Najeriya, babban abin da yasa mutane suke cin karansu ba babbaka shine kowa gani yake hukuma ne shi akan shi. Kowa zai iya yin abin da ya ga dama, ya je ya kwanta ya bacci da mun shari, saboda ya san watakila ya san wani a gwamnati ko a wani bangare wanda za a fitar da shi. Da a ce ana hukunci mai tsanani, wallahi wani abun kuɗi idan aka baka aka ce kai shi ba za ka yi ba. Saboda ku wannan al'amari na sata, ni ina kallon shi daga wasu bangarori daban. Na farko bangaren da nake ganin shi shine sakaci namu iyaye, musamman mu iyaye mata. Su ɗaya idan Allah ya ba ku kyauta ce ta musamman, kuma duk wanda Allah ya ba wada ba ƙaramin so yake mishi ba. Kuma idan ka mutu sai Allah ya tambaye ka yaya ka rike wannan amana ta dare ya baka. Amma yau mun wayi gari, iyaye muna haifar ƴaƴa, muna sakin su. Wata uwar da safe ɗanta idan ya bar gida ba za ta sake ganin shi ba sai dare, ba za ta tunanin ina ya tafi ba, wani hali yake ciki. Wannan ba ƙaramin sakaci bane ba. Zaka shiga, ni daga Kano nake, haifaffiyar fage ce ne. Zaka shiga Kano zaka ga ƴaƴanmu suna yawo da ƴaƴan da iyayensu suke nan, da ƴaƴan da waɗanda iyayensu Allah ya ɗauki ransu, ƴan uwansu sun ƙi su sa ido a kansu, da ƴaƴan da aka ɗebo daga jihohi daban-daban, daga Kwara ne, daga Naija ne, daga ina ne, duk an zo an zubar ma da su kara zube a Kano. Ka shiga angwani ka ga ƴaƴa, wallahi ba za ka iya kirga su ba. Yawo suke kamar ba su da iyaye. Wani ɗan sai ya kwana goma ma bai sa ruwa a jikin shi ba. Wace irin rayuwa ce wannan? Fi sabilillahi. Yaya za mu ce mu ga daidai? To ni ina ganin babban laifi ne a matsayina na uwa, ina da ƴaƴa shida. Wallahi wallahi laifinmu ne na iyaye. Saboda haka idan za mu tashi mu farka daga bacci, mu tashi mu sa ido akan amana da Allah ya bamu, mu kula da ita, mu yi wa ƴaƴanmu tarbiyya, mu ba su ilimi ingantacce. Abu biyu ne za ka yi wa ɗanka a rayuwar shi ta duniya: ka taimaka mishi ya samu ilimi, ka ba shi tarbiyya yadda Allah ya shimfiɗa. Kuma kowane addini ya ce ka yi wa ɗanka tarbiyya. Abu na biyu kuma, na ɗora shi ga kan gwamnati. Gwamnatocin da muke da su yanzu ba su damu da harkar talaka ba. Idan yaro an kai shi makaranta an ba shi ingantaccen ilimi, ya tashi da safe kamar yadda tsarin mu yake a Arewa, da safe za ka tafi makarantar boko, ka je ka dawo, ka ci abinci, ka kama hanya ka tafi Islamiyya. Ba zai je ko ina ba, zai je makarantar nan da safe, yana dawowa ya zo yunwa ta koro shi, ya cire uniform ɗinsa, ya ci abinci, ya shirya tafi Islamiyya. Ya tashi magariba ta yi, ya tafi gida. To ilimin ma yanzu ya gagara, babu shi. Babu kuma wanda zai ce mana ana ba da ilimi. Babu shi, a baki yake ba a zuciyake ba. In ka ga ɗa ya sami ilimi a Najeriya, yanzu iyayensa suna da hali. Idan ko ba su da hali, sai dai su dinga yawo suna gararamba kamar yadda ƴaƴanmu suke gararamba. Saboda haka da iyaye da gwamnati suna da laifi a cikin wani al'amari. Sannan su kansu masu satar ƴaƴan nan, me dalilin ka ɗauki abin da ba naka ba? Kuma ba ma wai abin duniya ba, a'a, ɗa rai ka raba shi da iyayensa, ka je ka kai shi wani guri, al'adarsa daban, addininsa daban, ka canza masa, ka canza masa suna. Ai wannan ba daidai bane ba. Ko ina a duniya nan an san an yi wannan abu ba daidai akai ba.
To masu sauraro, shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na murya Amurka, shirin da ke haska titila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga cigaban al'umma.
Wannan zamani mata idan mai lura, sai mun tashi mu mata zamani.
kiwon lafiya kuma wannan makon mun karbi bakuncin Hawwa Abdullahi Danbata kwararren likita a Najeriya wanda ta yi bayani kan amfanin azumi ga lafiyar bil'adama ganin cewa mata da dama sun yi adabo da azumi sai baki sabili da rashin sanin amfanin shi
abinda ake nufi da azumi ba wani bane illa kiyayewa ko kebancewa daga cin abinci da shan ruwa da kuma wasu abubuwa na zamantakewa addinai daban-daban duka kowa yana yin azumi sai dai kowa tsarin azumin kowanne daga ciki yana bambanta da na wani wasu kuma sukan yi azumi ne saboda suna so maybe su inganta harka abinda ya shafi lafiyar su muhimmancin yin azumi ga lafiyar dan adam suna da yawa amma ga lallan daga cikin benefits din shine akwai batu na rage kiba na biyu kuma yin azumi yana rage ko yana taimakawa wajen control na blood sugar dake jikin mutum so ganga yana taimakawa waɗanda suke da ciwon suga kenan na uku kuma yana taimakawa wajen rage inflammation sannan kuma yana taimakawa wajen kare jiki daga wasu daga cikin cututtuka kamar su cancer kamar cututtukan da suka shafi kwakwalwa da sauransu
to shin ta yaya azumi ke taimakawa wajen rage yawan sugan dake cikin jinin dan adam
hanyoyi da azumi yake kawo taimakawa wajen rage yawan suga a jiki ko wajen control na glucose a jikin mutum hanyoyi daban-daban ne hanya ta farko jiki yana decreasing din insulin resistance mana insulin wani sinadari ne a jiki wanda shine yake da alhakin daukan glucose ya kai shi zuwa sassan jiki zuwa tsokoki zuwa cells din jiki dan ya bada energy da ake bukata da karfi da kuzarin da jiki yake bukata kenan idan ya zama cewa an yi decreasing din insulin resistance din so shi kuma wannan sai ya kawo karuwa akan yanda jiki zai zama sensitive to insulin din wannan kuma zai bawa dama da yanda za a yi transporting din ainihin shi glucose din zuwa sassan jiki zuwa cells daga bloodstream daga hanyoyin jini akai shi zuwa tsokoki na jiki zuwa cells na jiki su kuma su yi amfani da shi wajen bawa jiki energy da kuzari da karfi kuma wannan yana rage adadin glucose da zai rinka yawo a cikin jinin mutum to wannan yayi controlling din kusan diabetes kenan makaman masu ciwon suga yana dan taimakawa wajen controlling din diabetes din su a wannan lokacin abu na biyu kuma shi ainihin jiki yakan yi amfani da glucose dake jikin mutum ne so idan ya zama na cewa mutum ya ci abinci kuma ya dauki wasu awanni bai ci ba iya wannan da yake da yanarke glucose din dake jiki to shine jiki zai yi amfani da shi ya bawa wannan jiki karfi da kuzarin da yake bukata over period din da mutum ya yayi na wannan so shi ma kin ga ya rage samun free glucose a cikin blood stream din mutum zai control din level na blood sugar a jinin dan adam kenan abu na uku kuma akwai lokutan da jiki yakan yi amfani da kitse ya aje glucose sai ya amfani da kitse ya narkar da kitse sai converting din shi zuwa wannan kusan glucose din da zai ba da energy din da zai ba da kuzari a jiki da karfin da mutum zai yi sabgogi kamar misali glucose kamar shine za a ce kamar man fetur ko shine sinadari da yake ba jiki kuzari yake ba wa jiki daman da zai yi ayyukan sa shine yake ba wa jiki daman da zai yi metabolism ma'ana yanda jiki yake sarrafa kanshi yake tsatsara abubuwa yanda yake na jiki to wannan glucose din ana amfani da shi wajen yin wannan ayyukan a jikin dan adam to idan mutum yana azumi ana samun regulation ana samun control ma'ana ana samun kayyadewa da kuma tsarawa yanda wannan glucose aka ci shine zai circulate over lokacin da mutum ya azumi
to masu sauraron mu za su so su ci karin bayani kan yadda azumi ke taimakawa wajen inganta lafiyar zuciya
azumi yana taimakawa wajen samun wadatuwar lafiya na zuciya ta bangarori shi ma da dama kamar alal misali shi ainihin azumi yana kawo narkewar kitse ana narkar da kitse kamar yadda na faɗa a baya cewa ana amfani da shi don ya bada kuzari to ainihin wannan narkewar kitse din in kitsen ya narke aka amfani da shi yana kawo raguwar cholesterol a jikin mutum akwai cholesterol akwai triglycerides duk waɗannan abubuwan da suka shafi abubuwa ne da suka shafi na kitse to wannan yana sa a samu raguwar su a cikin jinin mutum kuma ka samu raguwar su kuma yana rage chances na samun ciwo na zuciya mafi yawan ciwuka na zuciya yakan munzu ne idan ya zama na cewa an samu kitse ya yawa a jikin dan adam wanda kitsen shi amfani abin da yake yi shine yakan hana zuciya ta yi aikin ta da ya kamata sannan yakan kuma biya tattoshe hanyoyin da jinin blood vessels da suke daukan jini
ta kai shi zuwa jiki kuma da sannan blood vessel da suke bawa ita akan ta zuciyar jinin ta to wannan yana kawo cewa idan yayi yawa shine yake kawo zuciya sai ta nauyi sai ta kasa yin aikin ta da ya kamata ta yi to wannan sai ya haddasa hawan jini kuma sannan sai ya haddasa ciwon zuciya to idan mutum yana azumi kasancewar jiki zai amfani da wannan kitsan zai narkar da shi zai rage yawan cholesterol zai rage yawan triglycerides wannan ba karamin amfani yake ma zuciya ba wajen ba ta cikakkiyar lafiya da rage mata nauyin da yake haddasuwa saboda wannan kitse din mutum ga zuciya ta samu lafiya sannan kuma yana rage hawan jini shi ma to duk waɗannan abubuwan kin ga hanyoyi ne waɗanda zai sa zuciya ta samu lafiya ta yi aikin ta yanda ya kamata
Madalla kamar yadda kuka ji a gabatarwa kallabin mu a wannan makon ita ce Hajiya Hafsat Marshal yar siyasa yar gwagwarmaya marubuciya uwa kaka uwar gida da dai sauran raunan da za ku ji da kunnuwanku waka aka ce a bakin mai ita ta fi dadi uwa ce ce Hajiya Hafsat
Hausa sun ce jin ka yafi ganin ka go
haka
sunana dai Hafsat Abubakar Garba Sa'id to an fi sani na da sunan Hafsa Muhammad Ahmad Marshal ko kuma Hafsa Abdulwahi
daga ina aka samu wannan sunan kamu mu ci gaba daga ina
sunan miji na kenan sunan miji na kenan da ya tashi shi ya shiga mun da littafi na su aljannar duniya wajen gasa to kin san kuma maza a sirran gasar su shi da yaje sai ya sa sunan sa kawai tana aka samu sunan
amma yayi kokari tunda dai shi yaje shigar miki da littafin
ai ba shi da wannan matsalar shi yaje kai littafin amma maimakon ya sa sunan baba na sai ya sa sunan shi to yanzu sunan shi ne shahara ba na baba na ba
Allah sarki
wace shekara kenan
to na shiga competition din dai 72 na zo a na biyu Suleiman Ibrahim da yake aiki tare da ku shi ya zo na daya wannan gasar amma littafin sun fito a 72 kuma daga baya in suka gobara sai aka saki da printing 1980
to me ya baki sha'awar fara rubuta littafi
to ai na taso na tar alayi ne a gidan mu kakana na rubutu ko da yake da shi da baba na ko da yake suke son rubutun su na addini ne ba da hira bane na taso na tar ana rubutu a gidan mu kuma wannan gasar na rubuta labarin asalin su da masu ina primary 5 na rubuta shi saboda wata senior sister ɗina da ya zama gurin ta ta yi min aure ta samu dan tangarda wajen aure saboda ta kawo kin san kowa yana da kabilanci ta kawo Balarabin Libya maimakon mafulatin dan uwanta sai aka samu dan hatsaniya tsakanin dangi da sauran su da nilin da ya sa na rubuta littafin kenan amma canza shi da aka shiga competition da wannan ya nuna frame publishing company shi ne sai na canza labarin da ɗan gyara gishiri na ƙara gishiri a ciki sai na shiga gasar tare da shi
a ce kin fara rubuta littafi shekara ta 1972 kuma a arewacin Najeriya ma a Kano inda yawanci galibi za ki ga a lokacin mata suna fuskantar karatun mata ko kuma irin abubuwa irin wannan na mata yana fuskantar taskaro ya aka yi
har to aiki sai ne sai ya danganta da gidan da ka fito mu gidan da muka fito gida ne na ilimi da Muhammadiya da na boko baban mu ya samu makaranta mu mata kamar yanda ya sa ƴaƴansa maza kuma ya yi encouraging din mu duka mai karatu ni kaɗai ce ma ba ni da degree a gidan mu amma duk sauran kanye na daga mai PhD sai mai master sai muna ina da professor biyu a gidan mu mata to kin ga ashe ba wai kowane gida ne ake da wannan abin nan din ba kuma yawanci duk wanda ya karatun addinin musulunci ai ba zai so ya hada na shi mai karatu na boko ba inda kowanne da irin amfanin sa da yake fitowa ba wai lalle idan ka yi boko za ka zama lalacewa wani abu wannan duka a da ne a lokacin mu bane mu gaskiya gidan mu baban mu bai bambance mu ba
to gaskiya
raba abu ba ya ba mu iko in karatu kaman sauran maza iyayensa maza
to Hajji Hafsa wannan ya kai ni ga neman jin tarihin rayuwarki muna so mu ji takaitaccen tarihin rayuwarki domin mai sauraro ya famfana
to gaskiya dai ni na kamar yadda na gaya miki an haife ni a Kano na so mu karatu a Shahuci Primary School za mu shiga kin san lokacin mu akwai naziri kamar yadda ake yanzu amma mu ana cewa aji ce so da rabin aji sannan aji daya duk mun yi wannan nayi wannan a Shahuci Primary School daga baya sai aka kai baba na Kaduna na aka kai shi Kaduna sai na shiga LEA ta Kaduna wani wata makaranta ce na nan kusa da gidan gwamna to daga nan nayi zai shiga aji uku sai aka yi baba na kuma transfer aka kai shi Zaria sai na shiga Nurul Huda wata Islamic makaranta ce to ina nan na shiga class 4 a Nurul Huda sai kuma aka sake mai da baba na Kano sai na shiga abin ya provincial girls school a lokacin sunan provincial girls school ba nan ne ina cikin nan ne har suka bude aka mai da ita shekara girls secondary school to a nan ne karatu na sannan na dan taba karatu da abin nan British abin nan Bennett Correspondence College na yi karatu briefly duk da dai ban gama course din da na dauka ba to shekara tun Muhammadiya kuma gaskiya a gida ne dan gidan mu kakan mu yana aji almajirai daga all over the world kuma gidan mu ma baban mu na karatu so duk islamiya ta a gida ne karkashin baba na da uwata to bayan nan nayi aure to shi ma wanda na aura din da yake ta hanyar itirai wannan yayata wata ce shi Balarabin Yaman ne yana zuwa gidan yan da ya so mu gani na ina abin da sai yake cewa yaya ta waye wani ba ce ce wannan sai ta ce kanwar ta ce sai yake to shi kenan mata ta ce daga lokacin da ina zo sai dinga kira ya mata ta da haka sai na dinga gudu ma ina ji a zo sai gudu wai to haka dai har Allah yayi aka yi auren to shi ne big history ina
a lokacin kina kamar kimanin shekaru nawa
lokacin da ni aure shekara 14 ina da 14 years ne aure duk karancin da ne nayi shi a gidan miji nayi
to bayan kin yi aure baki samu wata matsala ko tangarda dan wajen ci gaba da karatun ki ba
yo wallahi a bani college mai kendi nake so da na biye mishi ma da har university har doctor da na zama kawai dai kin san akwai lokacin da abu zai zo ki losing interest kawai tun da kina karanci kuma ina rubuce tun daga lokacin ma don ina da littattafai yanzu ba 30 waɗanda na riga na gama da ban buga ba wanda ko ban na fara ban ƙara sabu ma ba su da iyaka to kin gani babu wata matsala a kai kawai interest ne by the time da aka rice kace sai ga na yi interest in je in zauna a aji in karatu to sai ya cika ba gida
abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan wannan mako sai ku tare mu mako mai zuwa inda za mu dora akan wannan hirar da Hajji Hafsat Mashal yaya aka yi ta shiga siyasa kuma ina ta mai da hankali yanzu kada ku bari a ba ku labari muna godiya ta musamman ga abokan aiki Aisha Ma'azu a nan birnin Washington da kuma wakiliyar Hawwa Umar a Najeriya da suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan makon amma da jinsu duka ni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa
to sai a kasance tare da mu a mako mai zuwa domin yin wani sabon shirin na kallabi da haka kuma muka kawo karshen wannan shirin namu na daren yau sai kuma idan Allah ya kai mu gobe da safe karfe 6 na safe agogon Najeriya da Niger wato karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu kam a madadin Mahmud Ibrahim Kwali da ya taya ni gabatar da shirin da Jinde Hamza da ya kula mana da sauti ya kuma ba da umarni sai injiniyan mu na yanzu ni Murtala Faruk sanin na ke muku fatan alkhairi ma'assalam.